Ishta Bonita, comme on aime le dire, bien sûr, dans RM Show. Et merci aux amis qui nous...
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da dare da fatan an wani lafiya. Yanzu ma Hawwa Sharifci tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirinmu na daren yau Talata 21 ga watan Janairu shekarar 2025. A bangaren rahotanni za ku ji cewa adadin waɗanda suka rasa ransu a wutar da ta tashi sakamakon fashewar wato faduwar wata motar tankar mai a mararrabar Dikko da ke yankin karamar hukumar Suleja a jihar Niger ya karu har zuwa mutum 100.
Jiya 98 ne muka taya bisa ɗin zuba aka ce mutum 200 kuma.
A ya zama 100 kenan ko?
Sai a kasance da mu domin jin wannan da ma sauran rahotanni. Muna kuma tafa da shirin Allah ɗaya gari bamban tare da Ramatu Garba. Inda a yau shirin ya yi nazari game da yadda wasu daga cikin manufofin shugaba Donald Trump ke razana duniya, inda har wasu masana ke ganin nahiyar Turai za ta fuskanci babbar barazanar tsaro muddin shugaba Trump ɗin ya janye tallafin da Amurkan ke baiwa Ukraine a rikicinta da Rasha. Za kuma mu buɗe muku layin waya gaba a cikin shirin domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan abin da kuke fatar gani daga sabuwar gwamnatin Amurka ƙarƙashin Donald Trump akan namba alamar tarawa 1-202-980-6850. To amma fa da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce yunkurin Amurka na ficewa daga hukumar kiwon lafiya ta duniya da kuma yarjejeniyar sauyin yanayi na Paris zai yi mummunan tasiri ga tsarin kiwon lafiya ta duniya da kuma kokarin jinkirtar da sauyin yanayi. Hukumar lafiya ta duniya tana nadaman sanar da cewa Amurka ta fice daga kungiyar, tana faɗa a yau Talata a matsayin martani ga sanarwar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi a jiya Litinin cewa Amurka za ta fice daga hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya. WHO tana taka muhimmiyar rawa wurin kare lafiya da kuma tsaron al'ummar duniya, ciki har da Amurkawa, wurin shawo kan matsalolin cututtuka da gina tsarin kiwon lafiya masu ƙarfi da bincike da bada kariya da kuma ɗaukar matakan gaggawa ga annoba, musamman a wurare masu haɗari da wasu ba su iya zuwa. Da yake bayani akan shawarar da ya ɗauka, Trump ya zargi hukumar cewa ta bari ana amfani da ita a siyasance, wadda bai dace ba daga mambobi wato kungiyar. Hukumar kiwon lafiya ta duniya tana wato ta cutar da mu, kowa ma ya cutar da Amurka, hakan ba zai sake faruwa ba, in ji shi yayin da yake sanya hannu akan dokokin umarnin shugaban kasa a jiya Litinin sa'o'i bayan da aka rantsar da shi. Kungiyar 'yan tawaye M23 a kasar Congo sun kwace garin Minova da ke gabashin Congo, wata hanya mai muhimmanci wurin raba kayayyaki zuwa ga babban birnin lardin Goma, a cewar hukumomi a yau Talata, lamarin da ya sanadiyar ficewar mutane da dama sakamakon sabon tashin hankalin 'yan tawayen wadda ta kwace muhimman garuruwa a cikin 'yan makonnin nan. Gwamnan lardin Kivu ta Kudu Jean-Jacques Purusi ya tabbatar da labarin kwace garin na Minova, inda ya kara da cewa 'yan tawayen sun kuma kama garuruwan haƙar ma'adanai na Lumbisi da Numbi da kuma Shanje, dukkaninsu a cikin lardi guda da kuma Bribimana da ke cikin makauciya lardin Kivu ta Arewa. Sojojin Congo sun faɗa wata sanarwa a yau Talata cewa 'yan tawayen sun yi nasara a Minova da Bribimana, sai dai ba a tabbatar da ko 'yan tawayin M23 ne suka kwace garuruwan ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio zai fara aiki wato nan ba da bata lokaci ba, inda ya shirya wani taro da takwarorinsa daga kasashen Australia da India da kuma Japan a ranar farko da shugaba Donald Trump ya fara aiki a wa'adinsa na biyu. taron dai wanda rukunin kasashe na guda hudu na Quad da suke yi, wato wanda su duka suke da damuwa iri guda akan tasirin da China take kara samu, zai gudana ne a ma'aikatan harkokin wajen Amurka, kuma za a yi shi ne domin aikewa da sako cewa maida martani ga Beijing ita ce kan gaba a manufofin sabon shugaban. Zai yi wannan taron ya baiwa shugabannin kasashen na Quad damar shirya wani taron koli a farko-farkon wa'adin mulkin Trump. Mutumin da ke da hannu a shirya wannan taro, jami'an Trump dai sun fara aiki akan shirya wani taro na ministocin harkokin waje a fadar White House, kuma ana sa ran shi shugaban ne ya nemi yin hakan. A ƙarshe, Hamas ta ce za ta saki ƙarin mutane da take garkuwa da su a ranar Asabar, yayin da shirin tsagaita wuta ta shiga, wato ya shiga rana na uku kenan, a cewar hukumomi na jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya, inda su kuma suka samu damar shiga da kayan jin kai domin taimakawa farar hulan Falastinawa. Wani jami'in Hamas ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Faransa AFP cewa mutanen da za a sake su nan gaba za su haɗa ne da wasu mata hudu 'yan Isra'ila wanda za a yi musaya da su a sako fursunonin Falastinawa da dama da suke hannun Isra'ila. Yanzu da tsagaita wutar ya tabbata ya zuwa yau Talata, wanda ya rage sama da makonni biyar kafin a shiga huska ta biyu, tambayar da ake yi ita ce ko shin Isra'ila da Hamas za su gaggauta ko kuma za su samu nasara akan tattaunawarsu ta huska ta biyun. Shugaban Amurka Donald Trump, wanda ya ɗere akan mulki a jiya Litinin, bayan jami'ai daga ɓangaren sada na ɓangaren tsohon shugaba Joe Biden suka taka rawa wurin cimma wannan yarjejeniyan, yayi waɗansu kalamai wanda ke ɗora ayar tambaya ko kuma shakka akan ɗorewar yarjejeniyar.
Baba ya kuma kiri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, da safiyar Asabar din da ta gabata ne mutane da dama suka rasa ransu sakamakon wata wuta da ta tashi biyo bayan faduwar wata motar tankar mai a Marar Badiko da ke yankin karamar hukumar Sileja a jihar Niger, Nigeria. Da halin yanzu adadin waɗanda suka rasa ran nasu ya kai zuwa mutane 100. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da ƙarin bayani.
Kawowa yanzu dai mutane 100 ne aka tabbatar da mutuwarsu a hadarin tankar dakon mai da ya faru a garin Dikko ta jihar Niger, Nigeria a ƙarshen makon nan da ya gabata. A wata sanarwa daga daraktan yaɗa labarai na hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Niger, Ibrahim Husaini, ya ce da sanyin safiyar Talatan nan ne aka samu ƙarin mutuwar mutane biyu, bayan da dama mutane 98 suka mutu a baya.
Jiya 98 ne muka tsaya bisa yanzu kuma aka ce mutum biyu sauran su kuma.
Ya zama 100 kenan ko? A ina ne suka mutu, a asibiti ne?
Wannan suka wuce gida abinsu ne. Wannan amma san suna nan ba sai yanzu ne yake suke fitowa.
Okay, ba ku san da su ba da can da farko.
Na'am,
yanzu wanda ke asibitoci yanzu su nawa ne yanzu?
Kashi ne ba zai a ce ba, ka san an zo an kwashe su an kai su asibiti Abuja.
A halin yanzu dai gwamnatin Najeriya ta ɗauki nauyin kula da waɗanda suka samu munanan raunuka a babbar asibitin ƙasa da ke Abuja, kamar yadda Ibrahim Husainin ya yi ƙarin bayani.
What happened that the Minister of State, the Minister of Information, is the Minister of Humanitarian. Sun ba da wurin cewa duka wani mutane a fashe su zuwa Abuja, naka ji Abuja da su gwamnati zai take da su.
Okay, gwamnati za ta ɗauki nauyin su kenan.
So tun shekaran jiya Sunday aka fara kai su Abuja, ko jiya ma mun yanke da wani su.
A gefen kuma an samu ƙarin faduwar wata motar tanka da ta ɗauko man gyaɗa a garin Bidda ta jihar Niger, lamarin da ya sa wasu mutanen yin tururuwa zuwa ɗibar ganimar man gyaɗar a wurin. To amma jami'in yaɗa labarai na hukumar bada agajin ta jihar Niger, Ibrahim Husaini, ya ce sun ɗauki matakin fatattakar mutanen.
Na bidda mai gida ne.
Kuma ba wanda ya samu rauni a wurin.
so ba ga ya samu ba wuta amma da san su rushin su doka mu amma an samu makadan turo an kore su
yawa dama bayanin da zan maka kenan mun ga a bidiyo ya nuna mutane na ta karakai na wurin
eh suna nan amma a kace an ga samu anci nasara an kore mutane
amma akwai wani gargadi da kuke ma jama'a yanzu
muna yi musu gargadi kan cewa wannan abun itla'in wannan abun ya faru kada mutane su je wajen
A yanzu dai hukumomi sun bayyana cewa suna haɗa hannu da ƙungiyar direbobin tanka ta Najeriya domin duba sabbin hanyoyi na shawo kan matsalar gobarar tankunan da ke haddasa mummunar hasarar dukiya da ma asarar rayukan jama'a. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
An gaida Mustapha Nasiru da wannan rahoto. Masu aruka da dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka duk da aka sha'awa za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wani garin da ake kurba manja na zalla,
wani gari
bai kai gabas da nisa ba,
wani gari
bai canje da asuna
ba dalla. To jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah daya gari bamban. An dai kammala bikin rantsar da Donald Trump a matsayin shugaban Amurka na 47. Bikin da aka gudanar a ginin majalisar dokokin kasar da ke birnin Washington.
From this moment on, America's decline is over.
Jawabinsa na farko bayan rantsar da shi kenan yana mai cewa an bude wani sabon babi na ci gaban Amurka da ya soma daga yau.
All illegal entry will immediately be halted.
Ya kara da cewa za a dauki mataki na tsaron iyakokin kasar tare da fatattakar waɗanda ba su da takardar shaidar zama.
Immediately be halted and we will begin.
Wani shugaba da zai zo ya ce bai son baki ai kowane kasa ne mu koya mai shi yake kasan wannan mutum akwai tawaya a cikin lamarin sa.
Abin da yake iya kawo ƙarfin Amurka ta zama ita ce kasa wadda take hodi a duniya a ji kuma ba wanda yake iya adawa da ita. To lalle kenan in aka zabi wannan hanya ba ya ambacin wasu kasashe daban.
To shin waɗannan sauye-sauyen za su samar da ci gaba ne ko kuwa ƙarin rikici?
Irin alkawali da ya doka ba za a iya ba, ko yana so ko baya so, akwai tuma 'yan demokrasiya wanda suke zamne wanda za su taka mishi birki su hana shi 100% ya aikata duk abubuwan da yake iya koko yake son ya yi.
A biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba.
Rayuwar wani attajiri na dauko, rayuwar wani hamshake yau na leko.
To shugaba Donald Trump dai bai yi wata ba a sanya muradun Amurka a gaba da komai a yayin jawabin nasa bayan da ya sha rantsuwar kama mulki. Amma tambayar ita ce yayi wannan jawabin zai sauya fasalin duniya musamman ga Turai? Dr. Sadiq Abba mai sharhi kan lamuran da suka jibanci tsaro da siyasar duniya ya ce daman ya san za a runa.
Babu wani abun mamaki cewa Donald Trump kan cikin jawabin shi da ya yi na farko abinda ya dame shi arzikin Amurka, abinda ya dame shi Amurka, kuma akan haka ba zai ji yawanciya wata ƙasa ko wasu ƙasashe ya ɗauki wasu interest kinsu. Shi abinda ya dame shi America first, kuma duk abin da ya bayanta abin da yake iya kawo ƙarfin Amurka kaga ya ce gaban nan wani bako ba zai shiga ƙasa ba tare da yana takarru ba, kuma wanda yake zama a Amurka ba tare da yana takarru ba shi ma za a kore shi. to duk abubuwan da ya hodi kan abin da yake iya kawo ƙarfin Amurka ta zama ita ce ƙasa wadda take hodi a duniya a ji kuma ba wanda yake iya adawa da ita to lalle kenan in aka zabi wannan hanya ba ya ambacin wasu ƙasashe daban
to a yayin da ake ci gaba da cece kuce kan jawabin sabon shugaban ƙasar masu sharhi kan lamarin yau da kullun kamar Dr. Yazid Maitrare Yabo wani ƙwararren likita a Jamus yana ganin akwai buƙatar shugaban ya waiwayi ɓangaren ɗinke ɓarakar da ke tsakaninsa da shugabannin manyan ƙasashen duniya
abu ne waɗanda akwai cece kuce akwai ƙalubale abubuwan da na yi faruwa kowa ya san da cewa America da Europe dan juma ne da dan jume tare suke aiki suna da kyakkyawar alaka shekaru da yawa daga baya bayan hawan shugaban ƙasar Trump aka yi ta samu abubuwa jikaka dawo shugaban Trump ya samu ya dunki barkar da akwai ta diplomacy da shi a wancan mulkin da yayi na rashin shiri da shugabannin duniya babban kalubalen da yake fuskanta a yanzu rabe-raben duniya da ake ciki da harkar tashin gurin zabi na harkar tattalin arziki in ce inflation da kuma yakin Ukraine yaki dai ba a yi ne babu kuɗi kuma suna ka bada kuɗi ne kai ga yana da damar da zai zanna da shugaban ƙasar Ukraine ya ce su ba za su bada kuɗi ba domin wanga yaƙin bai son ya ci gaba so ke ga shugaban ƙasar Ukraine bai da wata dama wadda zai tsaya ya ci gaba da wanga yaƙin saboda ya san ko da ma suna ka bashi kuɗi idan ma koma ɓangaren shi Putin zai zanna har ta hanyar diplomasiya ya zanna ya magana da shi su ba su sharadi ga abubuwan da suke so wanga hada a ƙari da shi
wani gari bai kai ga ba su da nisa ba
wani gari
bai canza ja a suna ba
wani gari
bai kai arewa hali ba
Muhammad Lamini Sumaila Abba wani masanin kimiyyar cinikayya ta zamani da na'ura mai kwakwalwa a Jamus ya tabo batun wasu shawarwari na makusantan shugaban da yace abin dubawa ne
to manya-manyan mutane da suke tare da shi Donald Trump din da suka kama mishi yace iko sun kwatanta mishi ma da cewa radda za ya hau iko kai ya yarda ya duki matakai koko ya duki kudurorin da ba za ya cika alƙawali ba amma da yake mutun ne wanda idan ya ga yi magana in ya lashi takobi sai aikata sai aikata to ita kuma siyasa ita duk irin yanda kake son ka ka'idi gaskiya ko ku ka kyautata to ba ta son ka wulgawa dole ne sai ka hakurin da sannu-sannu ka shurari mutanen da mailimanta kuma da masana ilimin siyasa su riƙa gwada maka inda za ka riƙa taka ka wuce amma in ka ce ka kawo garaje to ai ya gani irin yanda ta ƙare makin gin a wanda suka sa garaje
sakamakon jawabin shugaban na Amurka muryar Amurka ta bi diddigi a jin ra'ayoyin jama'a a sassan turai
dorei poras adamaga ta yato tahdid tasmo
ga nagisha batun hana mu'amalar jinsi da shugaban yayi daidai yake da take ƴancin dan adam
hata ismi kanam ke duniya ba tura gairi muntazare
kan fiye kuma ci zai dina tallafawa masu burin sauya halitta su a Amurka kenan ya nuna baya kaunar aqidar kungiyar LGBT ta masu auren jinsi
sunana Alhaji Amina Adam dan Galadima hakimin Hausawan Italy mun ga irin gudunmuwa da ya bayar a likin shi na farko na ganin an daina yaƙe-yaƙe a ƙasashen Larabawa da ƙasashenmu na Afirka muna kira a wannan lokacin ba ya zo ya bada irin wannan gudunmawar domin ganin an kawo wannan ƙarshen yaƙe-yaƙen da ake yi a ƙasashenmu na Afirka da ƙasashen Larabawa muna kuma da labarin shugaban ƙasa yana shiri na dawo da matasanmu gida Najeriya muna neman wannan alfarma da taimako a gare shi ya bar su a ƙasashen America su zauna domin su samu abin yi saboda yanayin da ake ciki a Najeriya na rashin tsaro da rashin abin yi muna neman wannan alfarma a gare sa
sunana Sharif Tukur Musa akwai matsaloli da yawa na daga cikin su ba ya dokan advice wurin makamashi wanda yake ana sabuntawa
san kuma domin shi makamashi wanda ke ana sabantawa yana help da barazanan da ake samu na mahalli kuma ambaliya na ruwa, amma shi baya a ruwansa da wannan ababai bai yadda ma da wani ilimi na kimiyya wanda yake ana duba yadda za a yi a gyara wato mahalli zuwa gaba. Kan haka dai ni ban dace da ra'ayinsa, kuma ina ganin ba za a samu yadda ake so da shi ba.
Madalla. To ma sauraron mu, da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
But I felt then and believe even more so now that my life was saved for a reason. I was saved by God to make America great again.
To madalla sai a biyo mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu kuma lokaci yayi da zamu bude muku layin waya ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Shin me kuke sa ran gani daga wannan sabon gwamnati ta Donald Trump na Amerika wanda aka rantsar ajiya? Fatar ku abinda kuke sa ran gani, ko kasashen ku suke sa ran gani. Yanzu namba da za a kira kamar yadda aka sani alama tarawa 1-202-980-6500 don haka muna sauraron ku. Kada dai amanta za ku kira ne ku bayyana ra'ayoyinku.
Assalamu alaikum.
Alaikum assalam, da wa muke magana?
Da Ibrahim Alarama daga cikin Kaduna.
To Alaram Ibrahim Alaramma, muna sauraron ka. Me kuke fatar gani daga wannan sabuwar gwamnatin shugaba Donald Trump?
To ni dai wannan sabuwar gwamnatin bisa ga bayanin da ya burge ni matuƙa, musamman yanda ya magana zaman lafiya tsakanin Isra'ila nan. Zan so a ce na ga wannan kudiri na shi na neman zaman lafiya ya tabbata, sannan ga maganan auren jinsin nan shi ma tabbas yana damun duniya ma ga baki ɗaya zan ce. Tunda dai an sani asalinmu dai Hawa'u ne da Adamu, namiji ne da namace. To kuma
na'am. Hello Mala Ibrahim, muna tare da kai. Ayya, to da alama layin Mala Ibrahim ya sumbule. Yanzu kuma bari mu tafi Katsina. Da wa muke magana daga Katsina? Hello, da wa muke magana daga Katsina?
Daga Kaltungo ne.
O Kaltungo, jihar Bauchi kenan ko jihar Gombe?
Jihar Gombe.
Na'am, daga Gombe. To muna sauraron ka, da wa muke magana?
Kuna magana da Bello Alhassan ne daga Kaltungo.
To madalla Malam Bello, muna sauraron ka. Me ake fatar gani a wannan sabuwar gwamnati?
To muna fatan alheri, Allah sa abubuwan da yake nagari Allah ya tabbatar masa.
Na'am.
Wanda kuma na sharri Ubangiji Allah ya dauke mana shi.
Amin.
Kuma mun gode da yake ya zamanto shi ne ya shugabanci zaman lafiya a jihar abin a kasar Isra'ila da Falasinawa.
Na'am. To madalla, yanzu bari mu tafi jihar Oyo, har yanzu dai muna Najeriya. Da wa muke magana daga Oyo?
Assalamu alaikum, kuna magana da Buhari Sarki daga nan jihar Oyo.
To Malam Buhari Sarki, muna sauraron ka.
To magana na sabon shugaban kasa Donald Trump.
Na'am.
Gaskiya abin da muke so mu bakar fata, abin da muke so mu bakar fata game da wannan sabon shugaba.
Na'am.
Hello?
Na'am, muna tare da kai, muna sauraron ka. To bari mu tafi Borno da alama da layin na Buhari shi ma ya sumbule. Da wa muke magana daga Borno?
Assalamu alaikum, Abubakar Kishi ne daga Borno State, Kwara Kusar Local Government.
Alaikum assalam wa rahmatullahi, Malam Abubakar, muna sauraron ka.
Wannan gwamnati muna fata Allah Ubangiji ya sa wa ƴan Afirka.
Hello, Malam Abubakar.
Ahuwa.
Na'am.
Yayi wa ƴan Afirka ahuwa don saboda ba su da aikin tsakani da Allah ya taimaka ya kyale su.
Wato kana batun wa'anda wato bakin yanci ranar masu shigowa cikin kasar kenan? Hello Malam Abubakar. To bari mu tafi Ibadan. Dawa muke magana daga Ibadan.
Kuna magana daga Akilu Halliru Gwangwadu mai sai da baƙin mai nan fitar masallaci Edward daga Najeriya ne dan Zamfara Gosau. Ke da fata Gosau.
To Malam Akilu, me ake fatar ganye daga wannan gwamnati ta Donald Trump ta nan Amurka?
A gaskiya wannan gwamnati ta Donald Amurka tana da kamantawa sosai saboda tana da adalci galgado gaskiya.
To madalla. Muna jin ka.
Fatan ku tashi lafiya.
To Allah ya sa Malam Akilu, muna godiya.
Daga Najeriya Zamfara Gosau.
To madalla Malam Akilu, a huta lafiya. To ma saro har yanzu dai muna kan amsa kiran ku, inda kuke bayyana ra'ayinku akan abin da kuke fatan gani daga gwamnatin Amurka. Dawa muke magana daga jihar Nasarawa. Dawa muke magana daga Nasarawa.
To alhamdulillah alhamdulillah, da farko kuna tare da Garba Sale ne likita radio dan mutanen dan bisan karamar hukumar sarki jihar Bauchi mazaunin jihar Nasarawa.
Muna sauraron ka.
Alhamdulillah, mu fatan da muke wa wannan sabuwar gwamnati da take strong ita ce yanayin da aka shiga na matsaloli musamman yaki yakin da ake a ainihin Palestine da Sudan da Israel da kuma yakin da ake tsakanin ainihin Russia da Ukraine. Muna fata tunda gwamnati da tana da karfi mai karfin fada a jini a duniya, to zai kafa sai an shiga majalisar duniya shi Donald Trump ya bada goyon baya da za a samu zaman lafiya a duniya, domin yaƙe-yaƙen ya kawo ya taɓa harkoki na duniya baki ɗaya musamman mu a Afirka. Muna jin abin ba dadi a zukatanmu. Muna fata yanda ya hau ɗin nan Allah ya sa a samu zaman lafiya da ci gaba a wannan duniya baki ɗaya. Namu fatan kenan.
To madalla Malam, Garba da fata Allah ya amsa wannan fata taka. Bari mu je ga kira na ƙarshe daga jamhuriyar Nijar. Da muke magana a Nijar.
Assalamu alaikum.
Alaikum assalam. Hello, da wa muke magana daga Niger? Jihar Niger ba Nijar ba. Jihar Niger har yanzu a Najeriya. Da wa muke magana? To madalla, muna sauraron ka, da line naka yana dan rawa. Muna sauraron ka. To sai haƙuri da alama shi ma dai wannan layin nasa ya sumbule, kuma ma shi ne mutum na ƙarshe da za mu ɗaga ya kiransa a wannan karin sai wani jiƙu. To madalla, lokaci ya yi kuma da za a saurari takaitattun labaran duniya.
Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce yunkurin Amurka na ficewa daga Hukumar Kiwon Lafiya ta Duniya da kuma yarjejeniyar sauyin yanayi na Paris zai mummunan tasiri ga tsarin kiwon lafiya ta duniya da kuma kokarin jinkirtar da sauyin yanayi. Hukumar Kiwon Lafiya ta Duniya ta WHO ta ce tana nadaman sanar da cewa Amurka za ta fice daga kungiyar, tana faɗa a yau Talata a matsayin martani ga sanarwar shugaban Amurka Donald Trump a jiya Litinin cewa Amurka za ta fice daga Hukumar Kiwon Lafiya ta WHO. Kungiyar 'yan tawayen M23 sun kwace garin Minova da ke gabashin Congo, wata hanya mai muhimmanci wurin raba kaya zuwa ga babban birnin lardin Goma a cewar hukumomi a yau Talata, lamarin da ya sanadiyar ficewar mutane da dama sakamakon sabon tashin hankalin 'yan tawayen wadda ta kwace muhimman garuruwa a cikin 'yan makonnin nan. Gwamnan lardin Kivu ta Kudu Jean Jacques Purisi ya tabbatar da labarin kwace garin na Minova, inda ya kara da cewa 'yan tawaye sun kwace wasu garuruwan hakan ma'adinai na Lumbishi. Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio zai fara aiki ba da bata lokaci ba, inda ya shirya wani taro da takwarorinsa daga kasashen Australia da India da kuma Japan a ranar farko wanda shugaba Donald Trump ya fara aiki a wa'adinsa na biyu. Taron
masu waro abin da ya so a kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shiryen. yanzu a madadin Baba Yakub Mai Iri da ya taya na gabatar da shirin ya karanto labaran duniya sai Julie Ladas Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Hawwa Sharifi muku fatan alheri daga nan Washington DC mu kwana lafiya sai da safan ku.